sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samu mu alfa radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 14 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A hukumance kasar Iran ta ayyana yau Talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar kasar ranar Lahadi ta ratsa da su. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki 12 a kasashe 5 na yankin Asiya. ‘Yan sandan Pakistan sun kama wasu maza 8 bisa zargin sun yi wa wata yarinya tsirara.
To kanin labaran kenan. Najeriya na shirin kiran wani babban taron kasa da kasa don farfado da tafkin Chadi.
Ko shekarun jiya mana dawo daga ta wani taro a birnin Paris a game da wannan aikin, inda muna so a yi babban muhawara.
Za kuma a ji cewa kungiyar tabbatar da gaskiya a harkar ma'adinai ITIE ta ce ta dakatar da Niger, Niger kuma ta ce ta fayar da kwallon mangwara.
Siyasa kike ko kuwa harkar ma'adinai kike dubawa Niger ta hutu.
Za kuma a ji cewa haɗakar kungiyar Fulani makiyaya ta miyatti Allah ta ƙaryata zargin cewa makiyaya na shirin ƙaddamar da harin ramuwar gayya a yankin Mambula. Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya, inda za a ji ci gaba da bugawar da ake kan tsarin zaɓe a Nijar. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A hukumance kasar Iran ta ayyana yau Talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar kasar ranar Lahadi ta ratsa da su a yanki mai tsaunuka ne kan iyakar kasar Iraq daga yammaci. Girgizar kasar mai karfin maki 7.3 akan ma'aunin girgizar kasa da kuma wasu hucinta sun kashe sama da mutane 400 da raunata wasu 7,000. Su kuma jami'an Iraqi sun ba da rahoton akalla mutuwar mutane 7. Ƙungiyoyin masu aikin ceto a kan iyakar Iraq da Iran da Iraqi na amfani da hannayensu wajen tono ɓaraguzan gidaje da kuma amfani da karnukan da ke sunsuno mutanen da gine-gine suka danne.
Shekaru biyu kenan da ake aikata laifukan da suka danganci nuna ƙin jini ko kuma ƙyama da yawaita a Amurka, inda hare-haren da aka auna kan musulmi da Sifaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halittarsu ke ci gaba da ƙaruwa. A cewar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI, ƙididdigar hukumar ta FBI a wannan shekarar wadda aka fitar jiya Litini kan laifukan da ake aikatawa saboda ƙyamar jinsi ko addini ko kuma halittar mutum na nuna cewa shekarar 2016 an auna ire-iren waɗannan laifukan har su 6,621, wanda hakan ke nuna cewa an samu ƙaruwar laifukan da kashe 4.6 cikin 100 daga laifuka na wajen 5,850 da aka aikata bara.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki 12 a kasashe 5 a yankin Asiya, wanda batun barazanar shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da bunƙasa harkokin cinikayya suka mamaye ta. Bayan tattaunawa da ya yi a Manila a jiya Litinin tare da firaministocin Australia da Japan, Trump ya yi alkawarin zai gabatar da wata babbar sanarwa akan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan Washington a wannan makon, amma bai bayar da cikakken bayani akan sanarwar ba. A halin da ake ciki kuma, wata kafar yaɗa labaran Amurka ta fitar da rahoton da ke cewa shugaba Trump ya buƙaci takwaran aikinsa na ƙasar China Xi Jinping da ya sa baki a maganar kama wasu 'yan wasan ƙwallon kwando na Amurka daga Jami'ar California UCLA waɗanda aka kama da laifin sata a makon da ya gabata a birnin Hangzhou. Trump dai ya taɓo wannan batu ne yayin da yake tattauna da Xi Jinping a ranar Asabar a Beijing, inda shugaban China ya yi masa alkawarin cewa za a yi wa 'yan wasan adalci ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar jaridar The Washington Post.
Jami'an 'yan sandan Pakistan sun kama wasu maza 8 bisa tsammani ko kuma zargin sun yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 da haihuwa tsirara, suka kuma zagaye ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi ɗan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu domin ya yi hulɗar da bata dace ba da 'yar uwarsu. An rage wa shugaban 'yan sandan yankin mukaminsa bayan da bincike ya nuna cewa shi ya faɗa wa yarinyar abin da za ta faɗa, ya kuma canza mata maganarta ta farko. Shafin yanar gizo na gidan talabijin na GEO ya ruwaito yarinyar na cewa ta fuskanci barazana daga 'yan sanda, wanda hakan ya sa ta kasa faɗin gaskiyar abin da ya faru da ita. Ta ce an tilasta mata abin faɗi tun da farko.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce kamfanin labaran yanar gizo na talabijin mallakar Rasha da ake cewa RT a takaice ta yi rajista a zaman wanda take yi wa ƙasar Rasha propaganda. Jami'an Amurka sun baiwa RT wa'adin zuwa ranar Litinin da ya rajistar ayyukan da yake yi ko kuma ya fuskanci Shari'a. A wani saƙo ta dandalin Twitter da babbar editan RT Margarita Simonyan ta ce tsakanin fuskantar Shari'a da ya rajista, mun zaɓin yin rajista.
To, karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, ana ƙidaya ƙuri'u a Somaliland bayan da wannan jamhuriyar da ta ɓalle ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. 'Yan takara uku ne suka yi takarar mai gurbin shugaban ƙasa Ahmad Muhammad Mahmud, wanda ya ƙi ya tsaya takara. Hukumar zaben Somaliland ta ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali a yankuna 6 na jamhuriyar. Ta ce an sami faruwar wani tashin hankali ɗaya tal a yankin Togar, inda aƙalla mutum guda ya ji rauni bayan da wani soja ya harba bindigarsa bisa kuskure.
To, daga ƙarshe 'yan majalisar dattawan Amurka a jam'iyyar Republican sun fito fili sun tattauna korar ɗan takarar sanata na jihar Alabama, Roy Moore, idan har ya ci zaben da za a gudanar a wata mai zuwa, bayan da wata mata ta zarge shi da laifin yin lalata da ita lokacin da take 'yar shekaru 16. Ƙarin wasu mata huɗu sun zargi Moore da laifin ƙoƙarin yin lalata da su lokacin da suke 'yan mata. Sun yi wannan zargi ne a wani labari ko kuma rahoton da jaridar Washington Post ta buga a makon da ya gabata. Moore ya musanta wannan zargi da ake masa, wanda ya ce bai ta da ƙulli ne kawai, kuma ya alƙawarin neman haƙƙinsa a kotu akan ƙazafin da ya ce an yi masa.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, Najeriya na shirin kiran taro na ƙasa da ƙasa don farfaɗo da tafkin caji. Hassan Maina kaina gare ka.
Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, ya shaida min cewar duba da matsalar tafkin Chadi, dole sai duniya ta taru don duba yadda za a tunkari wannan batu gadan-gadan.
Ko shekarun jiya mana dawo daga ta wani taro a birnin Paris a game da wannan aikin, inda muna so a yi babban muhawara inda za mu tattauna, za mu kawo ƙwararru, lallai a yi maganar jawuwa zuwa tafkin Chadin nan. Za mu tara duniya a yi magana. To, duniya ta zo gaba ɗaya, muna son duniya ta zo su haɗa a tallafa mana haɗin gwiwa sai yadda za a yi aikin nan.
Dan masanin fika Alhaji Baba Ba'aba na zaman tsohon babban sakataren hukumar raya kogin kwara mai ƙasashen Afirka 8 da ke da alaƙa da tafkin Chadin.
Lokacin da tafkin Chadin yake tafkin Chadin, wato ba wai kawai wuri ne wanda za a je a yi noma ko a yi su ne ba, ya ɗaya daga cikin tourist attraction. To, kuma abin takeici shine Najeriya ita kadai ba ta gyara shi ba. Yanzu kokarin da wannan gwamnati take shine ta samu amincewan duniya gaba daya. To, dama akwai saduwa da ake yi wanda ake kiran shi World Water Conference. To, a ciki ne ake duba duk wasu abubuwan da suka shafi ruwa, matsaloli da ake samu wajen share na ruwa inda ya shafi kasashe da dama. Yanzu kaga kamar nan tafkin Chadi ya shafi kasashe 7 ne. Ba wai Najeriya, Chad, Cameroon ne kawai ba, har Algeria. Kuma akwai abu daya wanda ya kamata a sani lokacin da shi shugaban ƙasa na yanzu shine gwamna a lokacin da tafkin yake tafkin ya sha zuwa
kazalika ministan ruwan Najeriya yace akwai kuma kalon wani shiri na musamman don wadata birnin Maiduguri da ruwa
akwai shiri na jawo ruwa daga kogin Gada zuwa Alau dam wanda shike ba Maiduguri ruwa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Maiduguri Najeriya
Alaikum kuma a gaida Hassan daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda kungiyar tabbatar da gaskiya game da sayarwa da kuma tafi da kudin albarkatun ma'adanai ITIE a takeice tace ta dakatar da Jamhuriyar ta Niger ita kuma Jamhuriyar Niger tace dan haka ma ta ma fice daga kungiyar Sulemu Muna Barma gare ka
Badakalar kudaden nan miliyan 200,000 na sefa da ake zargin wasu hukumomin Jamhuriyar Niger sun fitar zuwa waje bayan sayar da ton 5,000 na karfin uranium cikin wani yanayi mai cike da hazo da rashin bayar da kudaden tallafin da doka ta wajabtawa gwamnati ta rinka baiwa kananan hukumomin da ake haƙar ma'adanai a yankunan su domin amfanin talakawa na daga cikin laifukan da kungiyar ETA ta dogara akan su don hukunta kasar Niger kamar yadda ministan ma'adanai Hassan Baraje ya bayyana mana jim kadan bayan da ya amsa tambayoyin yan majalisar dokoki akan wannan batu
mun aika rapport na validation na biyu don ku wannan rapport din ne ya kamata ETA ta yi aiki da shi amma sai suka zo suka sa wansu sharuɗa sun nuna kaman horohula da kama kaman an kama su ne dan sun yi magana akan goga affair da ake cewa Iranium Gate kenan sun ce Niger kaman ba ta ba su inci su yi magana inda su ga dama
kuma ana zargin gwamnatin Niger ne ba ta ba da haske wajen tafiyar da al'amuran ma'adanan karkashin kasa
wannan sun hodi ne tunda ba su taba tambayan mu ba haske kanshi
gwamnatin ta Niger na ganin ba a yi mata adalci ba wajen daukar wannan mataki saboda haka ta ce ta dauki matakin da take ganin shine mafi alkhairi a gare ta
ETA siyasa kike ko kuwa harkar magadanai kike dubawa ba ai ba Niger adalci ba shi yasa le 25 October mun tura takarda mun ce Niger ta huta daga ETA
yanzu dai shikenan Niger kwata-kwata ta huta
mun huta daga ciki babu wata illa
sai dai dan majalisar dokokin kasa honorable Hamma Asa wanne ainihi shine ya buƙaci ministan ma'adanai ya bayyana gaban wakilan al'umma domin sanar da ƴan Niger dalilan da suka janyo wa Niger wannan hukunci na ganin tsinke hulɗa da wannan kungiya a matsayin wata raguwar dubara
lalle Niger ba ta iya zama saniyar ware bisa kowane fanni na doron kasa saboda akwai ka'idoji waɗanda lalle in ana tare ana rubanta da su ana amfani da su
sha'anin ma'adanan karkashin kasa wani fanni ne da ya jima yana haddasa kace nace tsakanin kungiyoyin hararren kula da gwamnatocin Jamhuriyar Niger waɗanda ake zargi da sakarwa kamfanonin ƙetare mara irin su Areva na Faransa mai ayyukan haƙar uranium ko CNPC na kasar China mai rike da harkokin man fetur Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman, bari mu sake komawa Najeriya inda hadakar kungiyar Fulani ta miyarta Allah ta bayar da tabbacin cewa Fulani makiyaya sun ba su shirin kaddamar da harin ramuwar gayya kamar yadda ake tabaza jita-jitar hakan. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Shugabannin Fulani makiyayan karkashin inuwar Miyetti Allah sun yi fatali ne da zargin cewa akwai yiwuwar daukan fansa inda ko suka nuna mamakin su da cewa gwamnatin nema a yanzu ke nema a turo masa sojoji jihar Taraba. Sahabi Mahmud Tukur shine shugaban kungiyar ta Miyetti Allah jihar Taraba yace ai da walakin magoro a miya musamman a wannan lokaci da ake haramta soma aiki da dokar hana kiwo a jihar.
Ban san dalilin da sa zai je wajen shugaban kasa shi yana neman sojoji ba. Kila zai amfani da su ne gujin aiwatar da dokan da za a yi watan daya.
To wai kome shugaban makiyayan ko zai ce game da zargin cewa suna ma yunkurin ramuwar gayya kan tashin hankalin da ya auku kwanaki a tsaunin Mambila?
Ba masayin nan shugaban Miyetti Allah jihar Taraba ban san da wannan shiri ba ban san akwai wani mai kama haka ba sai dai watakila su za su zauna ne su shirya wasu abubuwa su kai gaba don samun biyan bukatan kansu.
Tun farko dai a jawabinsa shugaban kungiyar Miyetti Allah mai kula da jihar Arewa maso gabas Mafindi Umar Danburam ya ce dokar hana kiwo ba zai haifar wa jihar da mai ido ba.
Mun yi mamaki yanzu da gwamna ya koma wurin gaban kasa ya nemi taimakon soja kuma ya fita ya yi briefing press da cewa zai fara kaddamar da hana kan kasa ya sani kiwo a kasar Taraba bai saba doka ba kiwo al'adarmu ne kiwo sana'armu ne bamu san komai ba banda kiwo.
To sai dai ko da yake ma mai da martani gwamnatin jihar Taraba Akte Dare Disan Isiyaku ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin yar labarai Mr. Baladan Abu yace ai ba a fahimce shi bane domin ko ya nemi da turo sojojin ne domin tabbatar da tsaro a jihar ba wai don a ci zarafi ko musguna wani ko wasu ba. Ma gwamnan kasa mutum ne mai son zaman lafiya kuma ya roki karin jami'an tsaro ne domin ƙara wanzar da zaman lafiya a jihar. ba wai don a cin mutunci ba kuma a musguna wani ba. Haba, taya mutum da ke son zaman lafiya za a ce zai kawo sojoji domin a musguna wa jama'arsa? Ai ba shine ma babban komandan askarawa ba. Amma dai watan ɗaya na shekara mai zuwa ne ake sa ran so mu aiwatar da wannan sabon doka da ke ma ci gaba da jawo martani. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, kafin mu ci gaba ga su mun tabin abinda Sheikh Dahir Usman Bauchi da sauran jama'a arewa musu gabashin Najeriya ke faɗi kan majigin da sashen Hausa na Muryar Amurka ya shirya game da Boko Haram.
Aiwa, hakika an yi abu mai kyau domin a nuna wa mutane amfanin aikin alheri, a nuna mutane munin aikin sharri. Su Boko Haramun sharri suka kawo duniya, a nuna su don a san aikinsu ba kyau, a yi nesa da irin wannan aiki, a wazantu da shi, a nesance su. Haka kuma waɗanda suka yi aikin alheri, a nuna ayyukansu na suka yi na alheri, saboda a kusace su a haɗa kai da su don a aikata aikin alheri.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe, Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Tsaka mai wuya.
Waɗanda ba sa son wannan darajar ta tarayya su ne ke wannan tsari, su ne ke wannan kirkiru, suna diba a lokacin da ba zum zai ba isu hannu su gani hannun nan jicce yake ko buɗe yake. A lokacin da yadda isu suna gani idanun nan harare shi na aiko dimi shi.
Jama'a barkanku da hutawa, kuma barkanku da zuwa shirin tsaka mai wuya ne yau.
Sunana Abdullahi Jibo. Ya adawa. Kai su ce dai dan dai wuce kan mutane, arziki mutane na kai. Dan su ta arziki duk wanda ka ji yana lawo-lawo. Ba wani abu ne kwadan sauda duniya na saka. Ka sai ta dawo da duniya bi kon zata. Ba abin da ba ta kawo. Ni abin da nake so. Ka gane. Dan Allah da Annabi. Bude ɗan adawa wanda diya san dan kasa na in yi tun wanda diya san dan kasa na ba zo waye ga kai ko zowa kai ga kanka ko zakuwa kai ba dan kasa kewa kai biyayya wanda aka san a zauna lafiya cikin kasa.
Sunana Malam Gareme Isaka. Sai an dai fa da sai ni wanda bai gane ba, duka taron ɗaya dai ne Alhassani da Al-Husaini, saboda sai an tsaye NDP an tattauna za a sa sinin. Yanzu haka dauki da kalagashin ne Faisal Mahdi duka da lamun da ba kowa abin nan inci ya ba kowanne da adam na duniya incin magana. To mu kuma a Nijar kan lura duk wanda ya magana yanzu a wanga fansin ina kace ake so a samu saboda ra'ayin ka sai aka maka. To wannan ne muka ce wannan ba mu yarda da shi.
Shin daga cikin dukan manyan giwayen siyasar Nijar wane ne ake ji zai gaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa na gaba? Kuma me yasa duk lokacin da shi shugaba Muhammadu Isa din zai gaisa da Muhammad Bazoum mutane suke mai da hankali domin kallon musafarar tasu a gani wai hannayen nasa sun hadu da kyau? Sannan wani dalili yake hana yawan wakilan yan adawa a cikin majalisar dokokin Nijar kasa dagawa sama ya ja ya tsaya cikin wuri guda duk da cewa jimillar yawan kujerun majalisar su karuwa suke yi? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu taba a cikin shirin yau a cigaba da kokarin da muke yi na ilmantar da ku kan wannan da ake toya ta siyasar wannan muhimmiyar kasa. Kuma harar wakilin mu Yusuf Abdullahi da ya shirya mana a can ya mai din tsakanin Abdulmumin Usman na bangaren jam'iyyar PNDS tarayya da ko bana Ibrahim da ke wakiltar yan adawa. To amma bari mu fara da jin makomar jigon yan adawa Hamma Ahmadu.
Yanzu ya zaka yau Hamma Ahmadu taron na kwanakin baya da tarukan da kuka sha gudanarwa a baya da yanzu da yake Hammadin baya ne ya zaku kwatanta magoya bayan ku nan yadda suke a baya ku
tambaye su tunda su sun ka hana mu na mu je Palais des Sports mu yi
saboda
bas so agori ka san abin da ke ba su mamaki abin da ke ba an tarayya mamaki
wato
ni ina zance da su wa yanzu in mun hita
azumul ba
ina zuwa in mun hita yanzu sai ya zance ce wai ku wai menene wai
rashin tafada
menene abun karhinku kullum mun gana muku da wahala da wale ne kuna nan to abin da ba su so
nagode malamu ne ina kwatanta cewa duk da butar kullu da kuke musu na siyasa a taron da suka shirya a shekaran jiya kun ga har yanzu suna nan magoya bayan suna nan daram da kam
wato yau adawa matsalar ta babu shagora amma abare yana ba a shagorancin adawa daga waje madugun adawa mutun ne wanda ya kamata ya zamana ana ruwa ana iska shina nan don haka yau wato wanga matches ko menene a sunan shi wanda suke sa gaba dan kuna bakin wake bai da kowa bawan Allah ba ruwan shi da tayi da batai bai wannan bai iya madugunci na adawa ka gane ko yanzu in su ɗan ada suna so siyasa ta ci gaba mu je wajen zabe na kananan hukumomi har mai dawo gida ya dawo gida ya hakuri ya rungumi kaddara mutanen nan waɗanda anka zarga waɗanda anka yanke ma hukunci tare da shi suna nan babu wanda ya mutu suna nan zamane da lafiyar su inda yayi hakuri ya rungumi kaddara dan saboda ita adawa abin daggara kenan inda yayi haka nan siyasa ta su ta ci gaba ba za a she zauran wato sai NDP ba a tashi baran-baran babu wani yarjejeniya
amma ko yana nan hobe
da NDP ya dawo a zamna tare da zauran Ibn Nash ya jagoranci yan adawa ya dawo a tsari a zabe wangana na kananan hukumomi
amma ana ganin kamar ya kasance wani kalubale gare ku saboda shine kuma ta hijara ku yana waje
ko abinda ma muke shawara gwamnati ya jinkirta wannan zabe har mai dawo na kananan hukumomi mu ga nauyin ga nasu da suke fada mu gani ko wane ne ka gane ko abinda shahi jam'iyyar su mu ba ruwan mu da lafiyar jam'iyyar su ba ruwan mu da ci gaban ba ruwan mu mu abu ne wanda muka doka wato kaman Allah ne wato aya Allah ce ka san di ba su dafa dan majalisa 25 gare su cikin 113 aka ƙara ɗan majalisoshi suka san 171 har yau suka dawo 25 kenan ba su ci gaba ba kenan ko ka san abinda duk bai ci gaba ci ba yake
amma ya kwatanta cewa taron su kun gani cewa har yanzu ba ba na
su na kana ji ina kasa ina ce maka rashin ta faɗa ai su sun saba su yi taro Palais de Sport ko start
a lokacin ba ku ba su izini bane
ai inda suka yi taro ma namu ne kuma inda
naku
inda
naku ba naku
hannun mu na yake abun ni
ba naku bane
yo to
ko Palais de Sport ba naku bane
saurari ai ba dai muna ka ba da inci ba
a ba ku ba da inci ne kasa abu na kasa
abun da yake mu da hannun mu yake kayar da baka da wani haka ne wato inda gaskiya ne kuna son ku nuna muna da ku kun wuce a ranikin nan gidan ku ko nan inda kun kai ai sai ku cika hanyoyin na a ranikin duka babu inda za a wuce ku nuna mana cewa wannan wurin bai ishe ku ba ko cika shi ba ku yi ba
haka an kai
ko cika shi ba ku yi ba
baka tafi ba
ina da hotuna nazo
ka
da yawaya
kai mu ga wadan lamara sabo
me
ne da yawaya
me kai ka dan kwankwanto in gani kuma sai dan cikin
wannan abu ya kyau
wannan tasha ta
dama an ce muna ko an tare da ke zakuwa san zuwa lumana
a dugani da na hada baka da cewa baku cika gidan koko wannan ba don haka mu muna fatan dukan jam'iyoyi muna fatan duka demokradiya ta tabbata cikin jam'iyoyi muna fatan jam'iyoyi su zama masu karfi kamar yadda muke Amerika muke da jam'iyya biyu masu kari wanda ke komai aka yi suna nan haka muke so wato Niger a ci gaba da wato da lissafi da a ci gaba da kokari a ci gaba da hadin kai har wannan jam'iyoyi 106 su samu jam'iyya biyu ko jam'iyya uku haka muke fata mutane su yi lissafi
akwai magana cewa kuma a jam'iyyar taku akwai baraka rashin jituwa tsakanin shugaban kasa da shugaban jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Mohammed musamman ma kan magana tsaye da dan takara a ƙarshen jam'iyyar PNDS Tarayya
wannan ya shi yanzu da ka azabi shi wannan tambayar bisa ga party din su ya ce mu ne to ni ba zan ce su ne ba ka san shi abu in yana da girma in shi na da wato darasha sannan na yake shawo hankalin mutane wato jam'iyyar tarayya yanzu ta zam duka kowa da kowa hankalin shi wajen ta nasu waɗanda ba sa son wannan daraja ta tarayya su ne ke wannan tsari su ne ke wannan kirkiru suna diba a lokacin da Bazoum zai ba isu hannu su gani hannun nan jicce yake ko bude yake a lokacin da yaddi bi isu suna gani idanun nan harare shi na yi ko dibi shi
suwa ne
a ne ba san ce ni ce waɗanda ba sa son darajar tarayya ta tabbata in ku ne ka san ce mai walkin kare ba hijiran aran in kai ne kai ka faɗi kanka yanzu amma ni dai ba hidda suna to dan haka mu wannan duka abubuwa ne wanda suke ka san akwai lokacin da mutane za su yi wani abu sai sahiba sai su ga ka san aka ce wato hasada aka ce ga mai rabo taki ce
yanzu Bazoum Mohammed shine zai tsaya takara karshen jam'iyyar PNDS Tarayya
abin da ya biyo bayan wato wannan rudani shine tarayya ta yi karfi
na amma shine
kamar shugabannin tarayya yanzu sun ƙara hada kansu.
Na'am. Wannan yana nuna cewa kenan wannan hadin kai yana nuna cewa shi dai Bazoum shine zai tsaya takara a ƙarshen jam'iyyar tafiyan da Estaria.
Kun san ita tsaya da takara cikin jam'iyya mai tahiya da dokoki. Ba haka ne yake shi ba wato a cikin hira da sauransu sai an zo kongre. A lokacin za a zo kongre sannan na jam'iyya za ta tsaya da wanda zai takara ƙarshen ta. Tana yiwa shine, tana yiwa ba shi bane. Amma dai kongre ne ke tsaidawa ba haka ne ake cikin hira a fiddo dan sunan din takara ba ba haka nan bane.
Nagode malam Bana da yake lokaci yana hararen mu kan maganar shirye-shiryen dai zabukan da ke tafe yanzu da yake akwai har yanzu dai akwai rishin fahimtar juna ko kuma sabani tsakanin ku da bangaren masu mulki ya kuke tunanin ko kuma ina makomar waɗannan zabukan a cikin wannan halin.
Kwa gaishe ku malamai sanin da ake muna da shiri ɗaya check da ya rage mana kafin mu kammala wannan muhawara din wanda zamu kawo muku makon gobe idan Allah ya kai mu domin kammala wannan muhawara din kan siyasar Niger. A shi kashin na ƙarshe zamu karkare ne da jin ra'ayoyin masu muhawara din kan hanyoyin da suke jin za a bi a sasanta duk wannan rashin jituwar da muka ji a kwanakin nan da kuma damar da su yana da suke da ita na jin ko za su kwace ragaman mulki daga hannun inda take yanzu a hannun mutanen PNDS tarayya. Zai muna sake godewa bakin namu Abdulmumunu Usman da Bani Ibrahim da kuma shi wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara da aka gudanar a can Yamai. A madadin su dukkan ne Ali Mustafa Sokoto, mun bar ku lafiya.
To a gaishe ku yanzu kuma ga Sarfilo Hashim Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Hukumar a hukumance kasar Iran ta ayyana yau Talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar kasar ranar Lahadi ta ratsa da su a yanki mai tsaunuka na kan iyakar kasar Iraq da ga yammaci. Shekaru biyu kenan a jere aikatan laifukan da suka danganci nuna kin jini ko kyama ya mamaye Amurka inda hare-haren da suka auna musulmai da Spaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halittarsu ke ci gaba da karuwa a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta FBI. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki 12 a ƙasashe biyar na yankin Asiya wanda batun barazanar shirin nukiliya Koriya ta Arewa da bunƙasa tattalin harkokin cinikayya suka mamaye ta bayan tattaunawar da ya yi a Manila jiya Litinin tare da firaministocin Australia da Japan. Trump ya alƙawarin zai gabatar da wata babbar sanarwa akan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan Washington a wannan makon, amma bai bayar da cikakken bayani kan sanarwar ba. Jami'an 'yan sandan Pakistan sun kama wasu maza 8 bisa tsammani ko kuma zargin sun yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 da haihuwa tsirara, suka kuma zagaye ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi ɗan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu domin ya yi hulɗar da bai kamata ba da 'yar uwarsu. An rage wa shugaban 'yan sandan yankin mukaminsa bayan da binciken ya nuna cewa shi ya faɗa wa yarinyar abin da za ta faɗa ya kuma canza mata maganar ta farko. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce kamfanin labaran yanar gizo da na talabijin mallakar Rasha da ake cewa RT a takaice ta yi rijista a zaman wanda take wa ƙasar Rasha propaganda. Jami'an Amurka sun baiwa RT wa'adi zuwa ranar Litinin da ya rijista ayyukan da yake yi ko kuma ya fuskanci fushin shari'a. Ana ƙidayan ƙuri'u a Somaliland bayan da jamhuriyar ta balle da gudanar da zaben shugaban ƙasa. 'Yan takara uku ne suka yi takarar maye gurbin shugaban ƙasa Ahmed Mohamed Mahmoud wanda ya ƙi tsayawa takara a zaɓe.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Darul Smith, ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.